الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين شاشد غوث جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا بجد أيضا دريه دي دقوم شاطرة وندو دو دو دا شد غوث سبتمبر 1998 تو بمدوش ومنا كراتون وانا لتاكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نا الشيخ المحدث العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. A inda muke cikin babin da ke bayani akan annazaru ila mawdi'i sujudi wal khushu'u, ma'ana duban wurin sujuda da kuma nutsuwa a sallah. Wa hadisi na biyar a cikin wannan babi akwai wata kalma da muka karanta ta da kuskure, ita ce wa qala aidan anil tafatin. To haka zai kamata a karanta ta anil tafatin. Wa qala aidan anil tafatin ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salatil 'abdi. Mala yake wa qad sallallahu alaihi wa alihi sallama fi khamisatin laha a'lamun fa nazara ila a'lamiha nazaratan. Hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi salla da ainihin wata taguwa, shine wannan khamisa din ya fassara ta kasa yake saubu khazzin, tufafi ne na suf wanda yake kamar gashi na dabbobi haka, au sufun mu'lam ko kuma wato tufafin da ya zama ne kamar gashi din amma akwai alamu-alamu, ma'ana ko ya zama wanda yake iri ɗaya ne gaba ɗaya babu alamu-alamu, ɗan tutoci-tutoci ko kuma da tutoci, duk za a iya kiran wannan riga khamisa. Laha a'lamun, tana da ɗan tutoci-tutoci. Fa nazara ila a'lamiha, to kaga wannan ya nuna maka wannan ake fassarar da aka yi guda biyu cewa saubu khazzin ko kuma sufun mu'lam. To wannan ya nuna sufun mu'lam domin shi mai riwaya ya ce laha a'lamun. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi salla da wata taguwa wadda take da ɗan tutoci tutoci haka da ado a jikinta. Fa nazara ila a'lamiha nazaratan, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya dan kalli waɗannan tutoci da ke jikin wannan riga. Walam man sarafa, qala, lokacin da ya sallama sai yake izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jaham, wannan taguwa ta ku dauke ta ku kai ta wurin ainihin Abu Jaham, ku koma da Abu Jaham, dama shi ya bani kyautarta. Wa tuni bi an bi janiyati Abu Jaham, ku kawo mini mayafi ko bargo na ainihin Abu Jaham. Wani sahabi ne wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kyauta, to sai ya zama wannan kyauta da aka yi mishi ta taguwa yayi sallah tana ɗauka hankalin shi, shi ne sai yake a koma na san wannan sahabi da ya bani wannan taguwa yana da wani mayafi mara ainihin wato dabbar dabbar da zai ɗau hankalina a jiki, ku ce ya bani wannan mayafi ɗin. To an bijaniya ɗin gashi ma lai sake fassara ta ƙasa yake kisa'un, mayafi ne ghalizun, wato bargo ne mai kauri, la alama lahu, wanda shi bai da wata alama, bai da wata tuta tuta a jikin shi. Fa innaha, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da cewa domin wannan taguwa wadda na sa wadda take da alamomi alamomi tutoci tutoci a jikinta, alhatini anifan an salati, ta ja hankali na ɗazu a cikin sallah. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, fa inni nazartu ila alamiha fi salati, ya nabi yace ku koma da ita bana son wannan saboda ta ai na kalli adanta wannan titoci nata a cikin sallah. Fa kada yaftinuni, sai ya zama wannan alamomi nata sun kusa su dauki hankali nasu fitina a sallata sallallahu alaihi wa sallama. Wannan hadisi Bukhari da Muslim sun rawaito shi da Malik wa huwa mukharrajun fil irwa'i, ash-shaykh al-allamah al-muhaddith al-albani yace yana nan ya fitar da wannan hadisi a cikin irwa'ul ghalil lamba hadisi na 376. Wannan kenan, ma'ana wannan na ƙara ƙarfafa mu kamar hadisan da muka karanto a baya, cewa kamar yadda ba a so a cikin ɗaki ko a ka'aba ya zama akwai wani ado da zai rinka ɗauka hankalin mai sallah, to haka rigar da zaka sa ma kar ka sake ka sanya rigar da zai zan tana ɗaukar hankalinka ko kuma tana ɗaukar hankalin wani, lallai sai ka yi ta tsantsan akan haka. Wa kana li Aisha ta thawbun fihi tafawir mamdudun ila sahwatin, Aisha tana da wani labule wanda ta sanya shi ainihin ta rike kofar da ke tsakanin falo da uwar ɗaki, wannan labule akwai hotuna a jikin shi. To wannan kalma ta sahwa ita ce ainihin wato ya fassara ta haka kasa yake baitun saghirun gini ne dan karami mun hadirin fil ardi wanda ya dago haka daga kasa qalilan kadan sabihun bil mukhda wal khazana wanda yake yana kama da ainihin wurin ajiya ko kuma ainihin wato wata taska yake kadida nihaya nihaya fi an nihaya fi garibul hadith ta ibn al asir anan ya dako fassara to ma'ana abinda ake nufi da wannan sahawa shine duk inda kaga uwar daka da falo to wannan katangar da take raba uwar daka da falo ita ake kira sahawa wannan katangar wato inda zaka rushe ta kaga zai zama ciki daya kenan dogo haka to wannan katangar da ta raba to ita ake kira sahawa to sai Aisha ta kafa kusa nan a kofar dake tsakanin falo da uwar daka kenan sai ta sa wannan labule shine aka ce wa kana li Aisha ta saubun Aisha tana da wani labule fihi tafawir wanda yake da hotuna a jikin shi mamdudun sai ta jawo shi haka ila sahawatin ta kafa shi jikin wannan bango na katangar da ke tsakanin uwar daka da falo to sai zama fakana nabi sallallahu alaihi wa sallama yusalli ilaihi annabi in ya tashi sallah yana tafa shi gaba shine ma'anar ilaihi ko ya zama daga cikin uwar daka sai ya ainihin kallo wannan labule ya zama yayi daidai da saitin alqiblati ko kuma ya zama daga falo ne sai ainihin ya kallo wannan labule ya kalli uwar daka kenan ya zama yayi saiti da alqiblati sai ya zama labulen ya daidai da gaban shi to ga hotuna a jiki fa qala sai annabi yake akhrihi anni ki janye min wannan labule ki cire shi fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati domin hotunan da ke jikin wannan labule sun ta kokarin su bijiro min su gido min su dauki hankalina a cikin sallata a dazu sallallahu alaihi wa sallam البخاري ومسلم وابو عوانه تسكرويتو وانا حديثي الشيخ العلامه محمد ناصر الدين الالباني يقول وانما لم يامر صلى الله عليه واله وسلم بنزع التصاوير وهتكها واكتفى بتنقيتها لانها والله اعلم يكتو ابن ديسا من زان الله دي بعد عمرني اكن اشري ودنن هوتنا با a yayya ga su ya takaitu da cewa kawai a janye labulan a cire labulan sai al-shaykhul albani yake li annaha wallahu a'lam Allah ke fi sanin daidai amma sai don waɗannan hotuna lam takun min zawatil arwahi ba hotuna ne na abubuwa masu rai ba hotunan mutane ba dabbobi ba tsuntsaye ba ko wani abu mai rai bi dalili hatihi sallallahu alaihi wasallam ghairiha min at-tafawi saboda dalili da aka samu a cikin wasu hadisi kamar da zamu zo mu ji manzon Allah ya yayya ga wasu labule din da wasu ainihin makamantan haka saboda akwai hotuna a jikin su to waɗannan hotunan da ya tabbata annabi ya yayya ga na labule ya tabbata hotuna ne na dawakai da tsuntsaye da makamantan haka ya yayya ga su to wannan kuma sai bai yaga ba shine albani yake son ya hada mata tsakanin hadisan guda biyu yake to abinda ni nake fahimta yasa annabi bai sa a yaga wannan labule ba yace a janye shi kawai saboda hotunan da ke jiki da na abubuwa masu rai ne tunda ga shi can ya yaga wancan saboda abubuwan da ke jiki masu rai ne kama huwa fi iddati riwayatin fi sahihaini kamar yadda yazo a cikin riwayoyi da dama cikin sahihul bukhari da muslim al-shaykh al-allamah al-muhaddith muhammad nasir al-din al-albani hafizahu allah yace kuman sha at-tawassu'a wanda ke son yalwatawa wajen karin bayani in kana son ka sha bayani ka koki ka sakata tawala fi hada game da wannan matsala fal yuraji fath al-bari ka koma ka karanta ainihin fath al-bari mujalladi na 10 shafi na 321 wa ghayat al-maram da kuma littafin ghayat al-maram fi takhrij ahadith al-halal wal haram nashi al-bani kenan a lamba hadisi na 100 a lamba shafi na 100 wato lamba shafi na 131 zuwa 145 za ka ga cikakken bayani dangane da hukuncin ainihin hoto a cikin addinin musulunci a takaicen takaitawa hadisan da albani yake ishara a kan su cewa annabi ya yayya ga waɗancan ainihin wato hotuna hadisai ne waɗanda kamar yadda ya fara faɗe cewa bukhari da muslim da sauran malamai suka ruwaito su a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je yakin tabuka ya dawo yakin tabuka an je shi ne a shekara ta 9 shiga ta 10 wato an gama shekara ta 9 an shiga ta 10 annabi ya je yakin ya dawo sai sayyidatu Aisha sai ta ainihin ji labarin ya kusa isowa sai ta je ta siyo labule mai hotunan dawakai wato dawakai waɗanda ake cewa baraka masu fitafikai kamar da yazo a cikin ainihin hadisin Isra'i da Mi'raji da udoki ne amma mai tufiki
to hotunan su duk a jikin wannan yadi sai ta labule duk ta sassa a kofar daki ta sassa a yin a kofar uwar daka annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigowa gida sai Aisha sai ta tarbe shi tana mara balale barka da zuwa Allah ya baka nasara tana yawan shi aje annabi ya tsinkaye wancan labule da hotunan wadancan da wato a jiki sai ya bangaje ta gefe guda sai ya fuggo wannan labule yayyaga shi ya gwakar da shi gefe guda madadin Aisha ta ce kai an yi maka abin kirki baka sanni da zuwa ma baka amsa ba baka gode na yi maka abin nayi kaza sai take na tuba zuwa ga Allah wannan laifi nayi kaga matar arziki kenan ma'ana duk sa'an da kika gane kin yi laifi kai ke ga mijin ki yayi fushi ki yayi fushi kai kin yi fushi kenan ki kan ya hau kanki ki duk san da kika ga mijin ki yayi fushi to ke sai ki farka duk san da kaga ita ta yi fushi to kai sai ka farka to kun yi nasara akan ki dan kenan amma kai ka hau ita ta hau ba ki dai sai ki kan hau jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ko ba hau ke yake matan na tuba ba ta rasa mijin aure yanzu da ka bude bakin ka take na tuba na bi Allah wannan laifi nayi yanzu ga Allah yake ke ba ki san cewa masu zana wannan hoto za su sha azaba ranar gobe kiyama a ce musu su hura ransu ba kuma ba za su iya ainihin hurawa ba don suna kwaikwayon Allah akan ayyukansu mun fahimci wannan da kyau ko to kaga sai aka yi mata bayani ta tuba sannan kuma ta tambayi wani laifi kai sai mata bayani shi ke nan sai matsalar ta wuce ba ji sakamakon haka mu ma mun fa'idantu da ilimi ko to haka ya kamace ki a lokacin da kika yi mijin ki laifi sai ki bude baki ki ce na tuba sai kuma sai ka ce kaya ki shi ke nan Allah yake ala tuhibbuna an yaghfir Allah lakum duk wanda ya maka laifi yake na tuba sai ka ce na yafe sai Allah yake in ka ce ba za ka yafe ba kai ba ai kana da matsala tsakaninka da Allah kai ba ka san Allah ya fi ka kai kai ma ka yafi mutane ne mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana a yanzu aka ce ki kokari ki tuba sai ki dan yi haukan ki ki girman kai ki ce ki din wawa aka yi shi da zaki tuba a wurin ki sai an sake ki kin koma gida abubuwa rayuwa sun yi kunci kuma a lokacin kuma za ki zo ki yi nadama ina la yanfa'un nabin sa'an da nadama ba za ta yi amfani ba bayan an sake ki kin riga kin wahala al'amura duk sun canza miki kin riga kin fita daga kansu a lokacin zaki zo kina ba ki haƙuri kuma a lokacin da ya kamata ki bada haƙuri da kibar ba sai lokaci da lokaci ya wuce kike ki tafi wurin liman ki tafi wurin malamin fatawa ki tafi wurin dagaci ki tafi wurin duk baki ɗaya ba za su amfana miki ba da a ce kun warware matsalar da gaske sai shi a daki da shi kenan matsalar ta wuce jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan hadisi shine Albani yake isara akan cewa da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayya ga waɗannan hotuna to hadisi na farko ce hadisi na biyu kuma ana nan wata rana sai Aisha Allah ya ƙara mata yarda sai ta sake samun labarin Annabi ya kusa dawowa daga tafiya sai ta je ta siyo matasan kai haka sai ta zo ta yi musu ado a jiki kamar yadda mata da suke yi in aka yi tuma ƙasa ko aka yi fulalluka sai ka ga an zana hotunan tsuntsaye ko dawakai ko ɗawisu ko raƙuma a jikin wannan matasan kai tsawon lokaci muna karatu an ce tuma ƙasa wani yaro ya ce me tuma ƙasa tuma ƙasa wani saƙa ne mata suke a zamanin da sai a yi a rinƙa ɗorawa ana riƙe tuwo da miya in an yi su bayan an sa wa mai gida a faranti sai kuma a kawo wannan saƙa a rufe saboda muƙami saboda girmama mazaje da ake ada kun fahimci wannan da kyau ko to shine sai ainihin ta zana Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo gida kenan ya leko sai ya tsaya a dokin kofa a ce ya hangi waɗannan fulalluka da hotuna jiki sai ya ƙi shiga ya tsaya fuskar shi ta rinƙa canzawa Aisha take ran nan ma ga tashin hankali fuskar shi ta canza ya murkice nan ya murkice nan kuma ce na tuba ya manzon Allah ne ya faru sai ce waɗancan fulalluka ne ya kawo su can sai ta ce ai na ɗinka maka ne ka ɗan rinƙa kashin gida sai ce da hotunan a jiki ba ki san cewa mala'iku ba su shiga ɗakin da yake da hoto ba ta cire ta yayyaga ta kakkarya hotunan yadda yake ba za su ainihin fitar da sura daidai ba nan kai ya fita daban nan kafa ta fita nan fufuki ya fita da ta hada take sai ta ga Annabi ya kwanta yana tafin gida to ya yarda da wannan babu laifi ke jama'a mun fahimci wannan da kyau ko hadisi na biyu kenan hadisi na uku duk suna cikin Bukhari hadisan nan da muke kawowa mala'ika Jibril suka yi alƙawari cewa zai zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika Jibril ya jinkiri bai zo ba manzo Allah ya shiga ya fita hankalin shi ya tashi mala'ika ya alƙawarin zai zo bai zo ba sai daga baya sai ya fita sai suka haɗu a kan hanya sai ce ya Jibril me yasa kai alƙawarin za ka zo ka ƙi zuwa ya ce ai na zo ne sai na ga gidan naka akwai hotuna na mutane a mammanne sannan kuma akwai wani kare a cikin gidan shi manzo Allah yake to hotuna dai na san lalle ga su ga irin ga inda aka lika su to amma ya akai wata hanya kare samu ya shigo gidana aka je ainihin aka duba sai aka ga ashe wani kuyuyo ne Hassan da Hussein suke wasa da shi sai aka janye shi aka kore shi daga gidan aka zo sai da aka wanke wurin ne to waɗannan hotuna sai annabi malaika yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in kun zama ba makawa kuna son sa a gidan to ku dadda sai kawuna sai ku lulli ka gangar jikin haka tunda dai kuna dai son hotun ya zama dai ba sura ce ta abu mai rai to me ya zafi dan Allah dole ne allo ne ko qur'ani sai hakura wannan kenan to waɗannan hadisai da su da makamantansu suka tabbatar da cewa to hoto haramun ne sai hadisi na hudu shine hadisin da Bukhari da Muslim kima ya suka ruwaito a lokacin da ainihin sahabbai suka yi hijira suka tafi kasar Habasha suka je suka dawo to wata ran annabi ya kwanta zai rasu saura kwana biyar ajali zai fita gare shi sai jimatansu guda biyu da Ummu Habiba da Ummu Salama dama sun taɓa hijira sun je can lokacin suna tare da mazajensu wannan mijinta ya rida a can mijin Ummu Habiba ya zama Kirista shikenan lokacin da ainihin ta gama idda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin aure ta sarki Najashi ya biya musu sadaki Ummu Salama kuma da aka dawo Madina mijinta ainihin Abu Salama ya rasu duk sai annabi ya aure su gashi sun taɓa hijira sun je kasar Habasha kasar Habasha kasar Kiristoci ce to annabi yana kwance cikin rashin lafiyar ajali sai ya ji suna hira ka san mata ana karanta musu aqida ma yaya aka ji da su balle an bar su tarazuri sai suka zo suna hira Ummu Salama kin tuna wata coci a kasar Habasha wadda muka gani mai kyau ga hotunan annabawa da waliyai da salihai a ciki cocin nan mai suna Mariya sai ta ce oh kai wannan coci tana da kyau wane mutum ka ba ka ba manzo Allah yana ji kai ka ce ya warke ya ji za a taba aqida sai ni ke zambar ya zauna dafa'an yace kun ga waɗannan da kuke ga suna ba ku sha'awa to su ne tatattun a sararin halitta a wurin Allah ranar alkiyama idan wani annabi ko wani mutumin kirki ko waliyi ya mutu a cikin su sai su dauko gawar su sai su saka a cikin masallaci ko coci su miki kabari sannan sai su zama hoton su sai su manna a jikin bango sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan asrarin halitta ne a wurin Allah ranar gobe kiyama to babban malami Ibn Rajab da ya zo a cikin sharhin Fathul Bari banda Fathul Bari wannan akwai Fathul Bari na Ibn Rajab wanda ya fara shi bai gama shi da yau sai an buga shi a yanzu to wannan cikin wannan Fathul Bari na Ibn Rajab da yake sharhin wannan hadisi sai yace to kaga anan abubuwa biyu sun haɗu abu na farko shine kawo kadari cikin masallaci haramun ne abu na biyu shine manna hoto yace duk kowanne ɗaya daga ciki na daga abubuwan da za su ja fushin Allah sunan an haɗa guda biyu din to yanzu abin dubi anan shine sai wasu malamai suka ce hoto idan ba ya kai matsayin gunki yanda an aje shi zai fitar da inwala to ba haramun bane don hoto wanda za a dauka da kamera ko wanda za a zana shi a makala shi a bango suka ce ba haramun bane al-Imam an-Nawawi da ya kawo wannan magana yake wannan magana ba daidai bace wannan magana kuskure ce saboda duk waɗannan hotuna yanzu da muke bayani cikin waɗannan hadisai guda hudu ba a jikin bango suke ba a jikin bango suke to ina bambancin su da wanda artist ne zane-zane yake zanawa da wanda ainihin za a dauka da kamera babu bambanci don haka dukkanin su ainihin haramun ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai dai kamar yadda ka san gunki duk baki ɗayan shi haramun ne to yar bejima gunki ce to amma an yi sassauci don gane da yar beji saboda a basu ta koyan tarbiyya ga yara musamman mata hadisin Bukhari ya zo daga Aisha ta ce an kai ni gidan miji ina yarinya karama sai ya zama a wannan lokaci yan matan anguwa suna zuwa hira wurina suna zuwa muna wata sai wata rana suka shigo suna wasa da ni sai ga annabi ya shigo suka ji tsoro za su tashi annabi yake ku zauna ku wasan ku a kowa sai rariya ai ya san za ta zubda ruwa ko in ka aure yarinya ake tara tara ai dama wasan kasa da tuwan kasa dama za ka hakura ko za ta yi wasan kar bebi da sauran in ka aure da tiji ya sai ku zauna ku ta zikiri ku ta salati wato wannan yarinya aka aure mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka sai annabi ya koma ya tafi ba ku wuri sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da wasan su wata rana ta ce sai na dauko yar bebi ta guda biyu tana da yar bebi guda biyu da doki guda ɗaya ne tuttuke sai ta sa tana jera su tana wasa sai annabi ya gani yake a'a Aisha kuma doki har da fukafukai sai ta ce a baka ji Sulaimani dan Dauda wai annabi ma ake ba labari baka ji Sulaimani dan Dauda yana da doki ne tuttuke ba sai annabi ya dariya aka ce har haƙoransa suka fito to manzon Allah da yake tsamar gunki ya hau ka'aba yana rusa gunki sai bar gunki a ɗakin shi. Idan haka aka ce yar bebi da yara ke wasa da ita babu laifi a kai, ita ba haramun bace kuma ba za ta hana mala'ikun rahama ainihin shigowa ba. To a ƙarƙashin haka, tunda yar bebi ma wani nau'i ne na gunki amma aka yi sassauci saboda wata fa'ida, wata buƙata, to sai aka ce cikin hotuna ma akwai waɗanda aka yi sassauci a kai, kamar hoto za ka tafi aikin hajji ko umara ko hoton makaranta ko hoto za a yi wata buƙata wadda ta kama, ba sai ka je ka ɗauki hotuna kai illajinin dukkan mamannin a bango ba ko ka zuba su a album, duk baki ɗaya waɗannan ba su da amfani. To amma hotuna da ke jikin kwano da hotuna da ke jikin kuɗaɗe na ƙarfe ne ko na takardu, duk baki ɗayansu waɗannan haramun ne a cikin addinin musulunci. Fiye da shekaru 800 imamun Nawawi da ya zo sharhi a cikin littafinsa Al-Minhaj, sharhin Sahih Muslim, ya ce kuɗaɗe da ake buga hotunan mutane ko dabbobi a jiki, ya ce duk baki ɗaya waɗannan haramun ne. To wannan haramci ya koma kan wake nan, haramcin nan ya koma kan gwamnatin da ta buga hoton wani sarki ko wani shugaban ƙasa ko wani babban mutum a jikin wannan kwandala ce, a jikin naira ce, a jikin kowane iri aka buga, to haramcin kaga ya taƙaita akan gwamnati. To kaga wannan a ce abin ya shafi daga can sama ne, kai yanzu bai shafe ka ba, don haka wannan bai hana maka don ka ainihin ɗibi nerori da ainihin hotuna a jiki ka saka aljihunka ba, musamman liƙawar dama nan ne ya fi haɗari, kuma kai ba da san ranka ba ne ma ya kasance a jiki. In haka ne ku bar kwakwa mana, ku bar dabino, ku bar auduga, ku bar dalar gyaɗa a jiki. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan aka ce babu laifi a kan haka. Bayani dangane da wannan yana ainihin cikin littafin Wiqayatul Insan na Al-Sheikh Wahid Abdussalam Bali. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To don haka jama'a, hoto a cikin musulunci haramun ne. Bai halatta ainihin ga musulmi ya zama photographer ba, ya zama aikinsa aikin ɗaukar hoto ne. In ya zama aikinsa aikin ɗaukar hoto ne, to kaji wancan hadisi yana cewa duk wanda yake wannan aiki, to ranar alƙiyama za a kallafa mishi, lallai sai ya hura mishi rai kuma ba zai iya ba. To yanzu hoto nawa ka ɗauka, kuma matar wani ta je ta karkatar da kallabi haka a gabanka haka saboda Allah, kai kuma kana goho kana cewa gyara dai hajiya, gyara dai hajiya saboda Allah. To kaga ainihin ma kaɗai tun daga nan ka ɓarar da garinka. Mun fahimci wannan da kyau ko? To bai halatta maka ba. Sannan kai kuma in ya zama photographer, sai Ibn Abbas ya ce wani mai zane-zanen hotuna, yake in ya zan dole za ka yi wannan sana'a, to sai dai ka rinka zana ainihin wato kamar koguna ko hotunan gidaje ko hotunan bishiyoyi ko makamantan haka. To wannan babu laifi. To yanzu a ƙarƙashin haka, yanzu babu laifi za ka iya ɗauko hoton ka'aba ko hoton wani gida ko hoton wata bishiya, duk sai kamar nan. To hoton ka'aba galibi zai zama da masallata ko da masu ɗawashi a jiki, matuƙar ba suran mutum ce ta fito haka yadda an gani an ga mutum ba, don ɗige-ɗige kawai da za a gani wanda ke nuni ga mutane da ke kewaye da ka'aba ba ta bayyana ba, babu laifi a kan haka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To wasu sai suke neman su amfani da wannan dama, wai tunda an ce mala'iku ba sa shiga ɗakin da yake da hoto, su ji kenan wai sai mutum biya manna hotuna a ɗakin su, sai ta yin alfasa ya ta yin ɓarnar da zai so, wai don mala'iku ba sa shiga. To ka sani da cewa mala'iku sai Khattabi babban malami da ya yi sharhin Bukhari, ya yi sharhin Abu Dawuda, sai ya ce mala'ikun rahama ne ake nufin ba sa shiga. Mala'ikun da za su kai rahama da alheri ɗakin ka, to ba za su shiga ba. Amma waɗannan mala'iku, dukkan ɗan adam da ka gani akwai mala'iku guda biyu tare da shi waɗanda suke rubutun ayyukan shi, akwai kuma alhafaza masu kula da shi waɗanda ainihin suke tsare shi ta gaba ta baya saboda kada wani abu ya same shi, akwai kuma masu rubutun aikin shi daban-daban ne, waɗannan biyu dukkanin ɗan adam. Da zarar an haife ka sai a kawo maka alhafaza, wannan har zuwa ran da ka mutu suna ƙaranka, nan da ka balaga kuma sai a ƙaro maka biyu sai su zama huɗu masu rubutun ayyukanka. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To waɗannan mala'ikun duk inda ka shiga, hotel ka shiga, cikin ainihin ina duk inda ka shiga suna nan tare da kai, ba abin da zai raba su tare da kai waɗannan, sai yayin da ya zama ainihin an ɗauki ranka, to sun gama aiki a kan ka. Don haka ka yaudari kanka, ba a yi wa Allah wayo. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Jama'a to don haka muke nasiha ga ainihin ƴan uwa musulmi, in kana da hotuna ɗin sai ka cire ka haƙura, tattara su za ka yi ka ƙona su, wato abubuwan sai an jaramci imaninka. Kana ga labule ne Aisha ta sa, kuɗi aka sa aka sai labulen, amma ya kama ya yayyaga ya watsar, saboda asarar imani da za a yi ta fi matuƙa wajen kaiwa asara fiye da asarar kuɗin da za a yi. To yanzu hotunanka da ka ɗauka dukka tattara su ka cifa su a wuta, ba su da wani amfani. shi yasa ba shi cikin addinin musulunci duk waɗannan suna lika hotunan limaman su ko kuma kuna lika hotunan malaman ku duk ba addinin musulunci bane a cikin addinin musulunci hoto ba shi da mazauna ba inda hoto zai zauna jama'a an fahimci wannan da kyau ko abinda ake so wanda zai tabbatar da sunan mutum shine aiki na alheri wane ne yanzu yake da hoton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu amma daraja shi tare gudan baka ga hoton shi ba wane ne yake da hoton Imam Malik wa yake da hoton Imam Bukhari duk babu amma darajar su tana nan 100% a zuciyarka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka aikin ka na alkhairi shine yake tabbatar da duk ainihin wato abin da ake so dangane da kai don haka sai mutane su lura mata yayin suke da kwanuka sai ki kwashe waɗannan kwanuka sai ki je ki siyar da su sai ki je ki siyo sai kwanuka ko tangaraye ko samira waɗanda babu waɗannan abubuwa wanda shari'ar musulunci ado ki yi wa ɗakin ki ado biyar da kike so amma kake saba shari'ar musulunci in ba haka ba waɗannan abubuwa ku daina duban mu da muka ce daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ko manzon Allah Allah ne yake miki jawabi ku kuma ya mana in isar da sako ne jama'a mun gane wannan ko to haka haya zo cikin sahihul bukhari hadisi yana nan sahihi a cikin sahihul bukhari cikin kitabul hajj da sauran ainihin tafai da cikin bukhari ranar da aka shi makka da yaki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga ka'aba sai ga ainihin hoton annabi ibrahim sun zana mushrikan makka sun zana hoton annabi ibrahim da isma'il da kibiyoyi na azlam na yin kafa-kafa da camfe-camfe da neman sa'a da suke yi sun zana sai manzo Allah ya sa a ɗibo ruwa a wanke sun zana da allini yace a wanke yace Allah ya la'ance su me ya gama annabi ibrahim da isma'il da kafi kuma ma'ana suna son su tabbatar da kafi kuma sai su danganta ga annabawa don ya samu karbuwa kuma mun fahimci wannan da kyau yasa hoto haramun ne a cikin addinin musulunci yaro wai za a yi mishi happy birthday to a ina ma ake happy birthday da ake shi kansa ba addinin musulunci bane an haife ka ranar kaza ga watan kaza wai ranar ta ce wai bari a maka shine maulidi ai duk ba addinin musulunci bane babu wani happy birthday ake za a kunna mishi kandira wallahi kristanci ne za a kunna ɗan kandira za a kawo cincin za a kawo kaza za a ɗauki hotuna duk ba addinin musulunci bane Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu وكان يقول من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كنتنا سوى لا صلاة بحضرة طعام بعد سلر بتزمى بأبنك أكسى بكي دا ينوى كان أجيز الزافر ينوى دا كما أبنك أكسى بكي كسك يكي وأنن سلى وأنن سلى باتا كزونا كسى أبنك غرغدا يبدو كسى ينورك هكا حديث ذلك 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 البخاري إن يزن غا سلى أنتاير دا كما أبنك تيبا سوى ذا كي بلك سكي أتبع a ashe ka ci gurgurdan yadda zai kashe wannan zafin yunwar na ka idar da sallar sai ka dawo sai ka ƙara tafi hadisan haka suka zai cikin sahihul bukhari kijina annabi ya ce duk mutumin da ya salla ga shi ga abinci kusa da shi yana da buƙatar abincin to ba shi da wannan salla wala huwa yudafi'uhu al-akhbatani haka nan mutumin da ya salla fitsari ko kashi ya matse shi to wannan mutum ba shi da salla ko kuma tifa waɗannan abubuwa sun matse ka kana mammatsewa kana matsalewa duk kana tattawewa to wannan baka da sallah gwan maka je kai fitsarin ka koda a tsara sallar jami'in ne kai in yaso daga baya ka zo kai kai kadai ya fi maka dan ka samu anan anan kuwa zai zama kai biyu babu kai da sabidin liman baka samu ladan sallar ba kuma kai baka zo ka rama ta kai kadai ba don haka babu gaggawa a cikin addinin musulunci kai yadda ake so da kai kai wannan hadisi da shi wannan na uku da muka karanta da kuma wani na biyar wanda zamu zo mu samu gashi yake al-bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka ruwaito shi والابن ابي شيبه ايش ابن ابي شيبه انه يروىته a cikin juz'i na 12 takadda ta 110 fuska ta biyu alhadith athani hadithi nabi zamu zo makaranta hadithi nabi din akan da'awul istifsah allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya da yake malaman da suka fitar da hadisan suna da tarayya ne shine ya hada hadisan ne takharijin wa huwa mukharrajun fil irwa'i ash-shaykh al-allamah al-albani yace shi wannan hadisi nabi din nan wato hadisin Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya zamu zo mu karanta shi yake yana nan na fitar da shi a cikin littafi na Irwaul Galili lamba hadisi na 8 Allah ya shirya da mu to jama'a kun ji wannan don haka in ka zo sallah so ake ya zama ka natsu a cikin sallar ka duk wani abu da zai dauki hankalin ka dama da hagu radio ne ka kunna ko menene duk sai ka kashe ya zama tunanin ka yana tafiya tsaf ainihin wato da tunanin sallar ka adu'iyatu listifahi addu'o'in buɗe sallah har kuma ta dai jama'a ana shiryo mana sallah ne irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana al'amarin ya fi ƙarfin yanzu a ce farillan kaza guda 15 sunnonin kaza guda 32 makaruhan kaza yanzu duk baki ɗaya an sallake wannan an tafi ne can ilal hadaratin nabawiyya yanzu gaban Annabi Muhammad aka koma ana tsako karatun din gurin din yanzu aka koma mun fahimci wannan da kyau ko don haka kowa sai ya haƙuri yanzu yanzu Allah ya samu damar bayyana tashi shari'ar shi an fara shekaru ta wasu malamai da shehunan ake ta bayyana a ko to yanzu ta manzan Allah ake son tausayi jawabi a ji kai da kanka da ka gada ka san da bambanci to abin da ake nufi da alal buɗe sallah yayin dana da ka zo sallah abin da ake so da kai shine kayanka ka sa su fuskanci alƙibla kada ka hawo ka haka fitarka ke wannan ta kalli gabas na sai kudu wannan gabas na sai arewa haka kuma za ka fara kallo a ashe ake ka tsaya ga kanan jam ka natsu kuma karka ainihin wato marmatsu kafafuwanka kar kuma ka wawwara su wawwarawa ne yawa za ka sa su daidai wa daidai yadda za ka ji daɗin tsawa wannan hukunci da mace da namiji duk ɗaya ne babu inda aka ce mace za ta matsu ainihin wato jikinta haka a cikin sallah wannan hadisi duk baki ɗaya da isai ne za mu zo mu magana a kan sa ƙarshen littafi Allah ya kiyaye
sannar wani daga cikin mutane da za ta fita ba har sai ya ce Allahu Akbar
ويحمد الله جل وعز كما في وجودي وألا نبوايا وكفى ببوايا ويثني عليه سنك يبن الله كيني بأول السكار كتكوكي ويثني عليه يجود وألا يبن الله كيني ومن بدي أول السكار ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ومرنود بأول السكار كيني ويقرأ بما تيسر من القرآن سألنا في عينهم قرن كأبن بيه فوقك أنا القرآن kudaye kudin hadisin da kake gaba ka gaba Allah subhanahu wa ta'ala inda da shi da yake hatta ya kabbira bayan da yake Allahu akbar da ake so fara karatu da yake ya yahmadu Allah jalla wa azza ya yusmi alayhi yake ya yaqra adina ta yasara min alqur'an me kenan da Allah subhanahu wa ta'ala to yake da shi ka je sai yi shi ka ci ayo karatu Fatiha ake dubi da wannan na ba karatu Fatiha ba da Allah subhanahu wa ta'ala da shi wannan hadisi Abu Dawud والحاكم في نفسه يتوفي وصحها كما في حاكم يقنن في أن حديثي ووافقه الذهبي الإمام الذهبي وموافقه بحاكم وقوادا كدسي بيضي تلخيص المصرد كما يتوفي كما يبدا حاكم يتوفي أن حديثي صحيحي من وهكا مجانا تك يعني بقى عند معلم يومك سنفقه أسان بيعو الاستفاهي يجي كاينك في موئي موئي ذاك جيس وجن جدا جوما يتوفي في يدا جوما سنكا جدا جوما سابقا يدا جوما جماعة من جاني yanzu wannan addu'o'i ake so ta fi a cikin makarihi saboda Allah kinga wallahi wallahi na lai bakar mai da dinin hayyan ki yana fara karatu da wata magana amma na lura cikin mutum 100 yana jin guda 10 ne suka karanta magana kullum sai ke karatu hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi kuma ina anan wannan matukar musulmi ba sa karatun hadisi zama lafiya zai zo sai kuma da zai yi ka aiki da ainihin hadisi da sai a bisa fahimtar malaman farko shi ya malaman farko shi ne waɗannan annabi da sahabbai waɗanda suka rawaito hadisan yaya suke aiki da shi ya kuma aiki to a je kamus a je minjir yaya ibn umar ya fassara ibn to haka ne ma'ana shi ne malaman farko din ke ba wai minjir ba kiristocin katolika na masar ba shi ne malaman farko yana mun tantance ne ko ko shi ai malaman farko shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam to in ka je jito malaman farko daga cikin wannan tabaka shi ne sahabbai sa annan tabi ai sa annan atba'u tabi'in to duyan hadisi da zaka yi aiki da shi to sun ainihin nuna ma'anar shi ko sun aika ta shi ya suka nuna ma'anar shi ya suka aiki da shi to haka ne ainihin ma'anar hadisi waɗannan malamai na fiqhi da muke karanta tafsiri ba shi ne ake nufi da malaman farko ba mutum ya ɗauko hadisi yana aiki da shi sai ce ah ya saba malaman farko ai ne risala da haka yake ba misali jilfatul ikrahi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace gore ta aka sirrai ko sun ce ai to malaman farko ce suna yi suka ce kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar to sai ne risala ya ce idan kai sujuda ta ji ta ago yake farka sake kai jilfatul ikrahi yanzu ka fara malaman farko ce ne yake a fassara malaman farko ta ce za a yi malaman karshe ne suka ce ba za a gadan haka ta farko za a aika to ta bi fassara magana ne to sai aka yi gari gaba ɗaya ta ƙasan nan da can sai a ce karatun hadisi ana yin shi ne tabarruka ne dan neman albarka sai da dan a aiki da shi ne kuma ne kuma neman albarka dan ana karatun za a ce sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce sai a ce sallallahu alaihi wasallam to yau tsakanin su da hadisi ke amma aiki fa sai a ce a ai malaman take sun gama tafi ne kuma da sai dai ruwa a kaba to matukar kuna son ku zauna lafiya wallahi sai kun koyi karatun hadisi kuma kuma babu karatu wanda yake da fa'i da albarka da yawan da kuka fa'i irin ilimin hadisi kuma babu ilimi mai karanci a cikin al'umma ba shi da irin ilimin hadisi ta abin da ya jaza wa wannan ilimin karanci tun tarihin da har zuwa yanzu din nan shi ne me kake tunanin ya jaza wa ilimin yanzu islamic studies bakin jini a cikin an boko yanzu duk wanda ya tafi duniya ce ko sakata ko mai digiri ko odi ya je yin islamic studies ya arabic da wahala ya fito a ba shi director kuda je ba zaka tambare an abisa ibn al-sadri and the authority of abisa ibn al-sadri aikin shi kenan ba haka ake miki ba ko zama ba ka da wata a'ila don haka duk wanda ka ga ya yi islamic study ko dai wanda ko dai da gaske a kanin shi da Allah yana so ko kuma wanda ya zama gaba ɗaya ta gama masa ne miki ba shi da wani condemnation baki da wata jarabawa wadda zai je karanta fizik ko chemistry ko biology ko geo science ko zai kuma yana yin islamic studies sai zama babu sauki a cikin abin da yake yana mun fahimci wannan to da haka sai gwamnati ta kashe addinin musulunci ma'ana malamai da ke cikin gari dama gwamnati ba ta harkar zuwa addu'a ta tashi za a ce ka fito don ka fito da shi addu'a tsakanin ka da shi kenan wannan an gama da shi salatu al-anha waɗanda ɗin kamar ita ta kasa su shi ne ta je ta bi a faculty of islamic studies faculty of arabic a cikin jami'o'i idan ka je ta yi wannan arabiya ga wannan tare kuka shiga jami'a da shi tare kuka fita mai yiwa ma a fannin ka kai ka fi su samun ainihin grade ɗin da ya kamata ka samu amma yanzu zai zama director yanzu zai zama minister kai kuma kana nan an tura ta secondary school ta ƙauye ke can da za ka hauma babu to wannan sai sa mutane sai suke ƙaunar su karanta islamic studies dan Allah da haka an kashe musulunci ko da a kashe ba da a zamanin da idan kai karatu na hadisi in kai malamin hadisi ne ba za a naɗa ka ka zama darakta na wata koli takwas ba ba za ka zama ƙayyumi a kan wata makaranta ba za ka zama darakta ba za ka zama principal na wata secondary school ba ba za a ba ka alƙalanci ba ba abin da za a ba ka ba za ka zama mufti ba ba za ka zama liman ba ba za ka zama mai wa'azin juma'a ba ba za ka zama mai wa'azin komai ba ba ruwansu da kai saboda me za a ce malamin hadisi da kan sa shi za mu zo muna tafiya da hukuncin mu sai zai ce to an hadisin da ya zo da ganta ba to bijewar da zamu nake to kar a kawo shi nan dan haka sai a ga ido muka fakki ha ko fuka ha ko su zo shikenan ba za a naɗa malamin hadisi a matsayin alƙali ba dan ne malamin hadisi in aka naɗa shi alƙali idan ya yanke hannun ɓarayi shikenan sai a kama wannan hannun sai a je sai a binne amma malamin fiƙi idan ya yanke sai ce a huda a rata ya mishi aure yana waye da shi har zuwa wasu kwanaki me yasa saboda akwai hadisai da suka zo akan haka duka malamin hadisi zai ce ai hadisan tun da ba su inganta ba to ba za a yi wannan hukunci ba sai a ce to kun gani ana tafiya lafiya la yaji ya ce ba haka ba to don haka kada a naɗa shi alƙali kada ya zama principal za a zo ana yi yaran addu'a a islamiyya malamin fiƙi haɗe za su zo da an yi addu'a za su shafa da su da 'yan islamiyya idan malamin hadisi ne duka sa ya zama principal a makarantar ni dai addu'a ba za a shafa ba yara sai su fara kai kayan su sai a san to ya zo zai raba mana kan yara to kada a kawo shi to wannan ko ya sa tun da an kan karanta ilimin hadisi a zamanin da babu wani mukami da za a baka to sai wannan ya kamatar da mutane daga koyon ilimin hadisi to sai bala ya danne ta dan haka duk wanda zai karanta hadisi sai dai ya yi dan kansa kawai dan Allah ya ba shi daga kuma in ya karatu nan to sun fara fitina kenan da mutanen garin su kusan har Allah ya ɗauki ran domin sun riga an gina su akan hadisai na ƙarya da hadisai masu rauni an gina su akan aiki da su da ya zo ya ce ba haka ba a yi tare nan a yi kwamiti nan a yi wa'azi nan a yi nan to shi kenan duk sai ka ga cewa suna neman su dagula musu rayuwa idan ba Allah ya sa yana da kaifin basira ba to sai da ya nemi su rabbi ya nemi su rabbi garin haka har ya shagaltu daga karantar da mutane ɗan ƙar addini to buƙatar su ta biya ce jama'a an fahimci wannan da kyau ko to lallai sai an yi karatun hadisi sai an koyi ilimin hadisi sai an yi aiki da hadisi to sannan za a zauna lafiya in ba haka ba wallahi ku daina da awaki a wasu ƙungiyar ahlus sunna ne ko ƙungiyar bid'a ne sai kun yi aiki da hadisi ko aiki da hadisi kuma ba zai yi ba sai kun koya koyon kuma sai kun je wurin waɗanda suka sani ba wai ku kulle kanka a aiki kuke za ku koyi hadisi ba daga haka sai ku koyi ilimin hadisi a ƙasa ba zai yi ba sai kun je kun koya an koya muku a aikace ya ake kawo kantin hadisin ya ake karantawa ya ake karanta malaman hadisin ya ake ainihin bincike a cikin kasa waɗanne ilimi suka sani duk baki ɗan malaman hadisi sai ka zina tashi maka littafi ɗaya 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 kamar sai suka rubuta a gaba wannan ana maka jagoranci ne don ne don kai ma ka zama ƙwararre a kan haka jama'a mun gane wannan ko ba ma wallahi in ba haka ba za ku zaki wani cewa ko ahlus sunna ne sai ku zo a kan rawani wannan sai ku zo kana faɗa wannan yake rawani sunna ne wannan yake ana wajibi ne rawani rawani halal ne ka ga dama ka sa a haka ka ga dama ka da kafa amma min aiki sunniya a ce a rawani sunna ne ba hadisi wanda ya sallah ba a rawani raka'a biyu ya fi wanda ya sallah babu rawani raka'a saba'in ko raka'a dubu ko makamantan haka duk wannan ba hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba dan nan ta hujjan da kake dan nan ka ga shi ya rika sanda me yasa kake rika da sanda kan annabi ya ce ai rika sanda ta alama ce ta mu'mini kuma annabi ya ce a annabi da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam kan kasance na ciwo kai yalla ai ne za ka dogara sai ka tafi da sandar ka me yasa kake baka kai wannan da balle a gaba ta balle shi Allahumma nakkini min khataayaaya kama yunqqas thawbul abyad min ad-dam Allah ka tsaftace ni daga laifuka na kamar yadda ake tsaftace farar tufa daga dai'a indi da kafara ce har haka ce yau juma'a kai liman ne ko kai ladan ko kai ne dukki da wani ko misalin makamancin haka ko kai ne za ka yi ɗaurin aure za a aurar da ƴarka ko ƴarwanka aka ce rigar kafara ce tar ko zama ga wata dai'a ta yi ƙarfafi a jiki da bulus ne da omo da wane ne duk za ka sa ka yanke ko to kwatankacin haka haka kake roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsaftace ka daga tufafinka ka zama ta yi tar daga dai'arka daga dai'ar zunubanka Allahumma ghfirli min khataayaaya Allah ka yanke ni daga laifuka na bilma'i da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa wasal da ƙanƙara manya manya walbara da kuma ƙanƙara ƙanana ƙanana kamar su ne irin waɗannan masu zubowa haka to a sa sanyi in yi sanyi yana taimakawa wajen fitar da dauɗa to shine isharar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bara ba sanyi ba in aka ƙaura raƙin ne aka ce bar ya zama sanyi to amma yadda wasalin ya kamata ya zama bara bara ba barbi ba ba sanyi ba bara in ƙara ƙanana tudo ya kana ƙulihu fil fardi a cikin sallar farin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ainihin faɗin wannan da wani gane wannan da kyau ko wannan hadisi da mun yi takaribin sa akan baya ko to ka ji nau'i na farko to wannan ba a yin ta a sallar nafila ko a farin nafila don haka in baka haddace ta ba sai ka je aiki ya same ta ka je ka tsaya ka haddace ta in ya kali ya maka ya tun da wannan littafi ba ya kali sai ka je ka same ta tana nan cikin bulogin mara in ya kalce maka ita ka je ka haddace ta tsaf kuma karka tsari na san ɗan adam Allah ya ce wa na yi mini aksaruhun billahi illa wa hum mushrikuun mafi yawanci mutane sai sun haɗa da shirka ko sun yi imani da Allah sai ana ana ɗan haɗawa ɗan aljanu aljanu ne ɗan boka boka ne ɗan ƙafa ƙafa ne duk layi ne ɗan jira ya ce ka ga mutum yana ɗan kaita layi ba sa tsayawa a kan hanya daren ya zama ko ka samu yana bauta aljanu kamar da aljanu ranar kiyama za su ci mun fahimci wannan da ke ce in Allah ya ce hinki mala'iku ka ce mala'iku shi ne mutane suka je suna bauta zai ce ƙarfi ya tabbata gare ka ya Allah ba ruwan mu da su ba abin da ya san mana da su bal kanu ya abudun aljinna aljanu suke bautawa aksaruhum bihin mu'minin mafi yawancin su da aljanu suka yi imani wannan ya je wurin boka a ce sai an yanka mai halala barke wannan ya ce sai an samu jariri wannan a ce bakin sa wannan bakin bunsuru duk baki ɗaya aljanu suke bauta to mutane za ka ga in baka same shi da wannan ba za ka same shi akwai juri a kan kasan in baka same da wannan ba za ka same shi da kafi a cikin gidan shi in baka same da wannan ba za ka same ƙahaira go an soke da ƙafin ka ga an soke da laya in baka samu wannan ba ka samu ɗan su an kawo ainihin guri an ɗaura miki ko wani zare ko wani ainihin wuri ko wani kuɗi na da ya a ce yana maganin ka ba duk baki ɗaya wannan shi ne jinjirin magudanci ɗan ƙar magudanci ke nan wannan irin wanda Allah ya turo Annabi ya hana waɗannan abubuwan duk baki ɗaya da ka ji a wuyan yaro ne ka ga an sa yaron ka amma ka tsinkinta shi yasa ya kamata kowa ya san wannan wallahi wallahi ka je ka kai musu ɗanka an kai su wurin kakanni za su yaye ji Allah ya saka da alheri kakannin suna da aƙida kana nan kana addinin musulunci ana sa ana ratawa ɗanka lawa ana ratawa musu guri ba addinin musulunci ba ne waɗannan abubuwa matsala ta kana yake a tafi za kai su wurin boka ya ce to shi kenan wannan yaro kwanan 40 kada a musu yanka da ruwa ɗan musulmi ba za a sa musu ruwa a jika ba kwanan 40 Allah ya kiyaye wallahi ki yi hankali wallahi yadda ka ke kan sai da rantsi yace ni kuma tun da dai ka kore ni daga aljannan nan saboda wannan adamu yace wallahi ni kuma sai na halaka da shi da ƙa'an nashi sai Allah yake baka isa ba inna ibadi laysa laka alaihim sultana illa man ittaba'aka min al-ghawin bayi na na gari na karkace su wallahi baka isa ba sai dai ka tafi ɗan uwanka sai ga kana ta mutane su lura da wadannan abubuwan ana ga mutane ana ga mutane haye an kuma tunkin ne ya za a ce guri ba ce ya za a ce bokan ki ba ce to ne da shi muke son abinci a kamar ka fita je gona gado ka nemo mana ba dan ka haye mutu ba ne ma yake da kin ne zaka tai bariki kana yin bokan ki Allah ya kiya ne take tsari ko ka an kasa tsara wani mafaji a cikin wannan sami mafaji na biyu wajhatu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima kana ana min al-mushrikeen إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تبارك وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك Allah bidikirin duniya na ce sannan dukka fara su gaba daya sai na yin wannan duk waliyan duniyan nan da ke sannan da wannan sai za ka dan miki abin su ba sai kun yi fada da su ba ka ce a'a ka ka al'amarin naku ya fi karfin mu ku rika abin su mu na kasa kasa na manzon Allah ba ne ku tafi kicin ku a kai abin da kuka hanga amma wannan ya fi karfin mu ya san da ka kwakwalwar mu amma kai a ji a kawo maka wani zikiri ne saboda nauyin ki ya yi ba a yanka akan dabba sai ka buɗe ki wani irin zikiri ne a duniya da nan idan Allah ya haifa biyan shi alƙasuwa ya karanta alƙur'ani da ta durƙusa ba yana fatihi makka ya haifan tabuwar shi yana karatun alƙur'ani in ma fata hana na fata hana madina da ta durƙusa ba amma a ce yau wannan da za a yi da saboda alwala in aka yi akan dabba za ta durƙusa saboda nauyi da nauyi wani irin nauyi ne wannan nauyin zunubi ne yawa zunubi ne yawa ba daidai ba ne a bar kowa a riƙa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam تفسر وأن إتكي وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما يا الله ما فسكن كده فسكا جوان بيها لكسن مودة أفا من المسلمين ميقشي وان دمار هدى الدينان قرية إن معنى حنيف يا أرض ما جزان في دا كريستان في دا يهودان في دا درجاجيان في دا بدئان في دا شركان في دا كومي فقال أكون الدين المسلم في تجاة كنسة حنيفا مسلما jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kun ga jama'a ba a ƙarya haka gaban Allah yanzu zai zama kuma kana shirka ka tsaya a gaban Allah kana faɗan wannan addu'a don Allah ba za ka ji kunya ba mun fahimci wannan da kyau jama'a wannan a gaban Allah ka tsaya kuma kana cewa wajjatu wajhi Allah na fuskantar da fuskata gare ka kai ka halicci sannan ka halicci ƙasa ni ba na shirka ba na bid'a ba na ƙati ba na bori ba na bokanci duk wani nau'i na shirka dan Allah ya ƙarya kake wa ta iya rashin kunya ta yake wannan a gaban Allah kuma kake cewa Allah ba ka yi kuma ya san kana yi in kana yi dan haka ya zama abin da bakin ka yake faɗi din haka ne a aikata a zuciyarka haka gaɓoɓin ka suke jama'a mun gane wannan da kyau ko kuma ana nuna mushriki ne ya Allah ni ba ni daga cikin mushrikai ba ni daga cikin magiza ba ni daga cikin makafa ba na bin gargajiya inna salati lallai sallata da nake yi ya nufiki da yanka dabbobi da nake yi ina ne za a yi za a yanka ne ranar sallah za a yanka ne a ce duk gaba ɗaya wani nau'i na yanka da nake ya mun hayaya da rayuwa ta baki ɗaya ya mun mafi da mutuwa ta lillahi rabbil alamin hannun Allah suka ubangijin halitta duk abin da ya same ni a rayuwa ta daga Allah ne duk abin da ya same ni lokacin mutuwa ta daga Allah ne yanka ne da nake gaba ɗaya da Allah nake yi yasa jama'a duk wanda ya yanka ga wani aljani ko ya yanka ga wani abu wanda ba Allah ba ya zama banazuzi ya kamata ka fahimci wannan da kyau to kuma kada mutane su fahimci cewa dungurin duk addinin musulunci bai yarda da wanka ba yadda ka san an nufa maka ƙaza ka yi yanka ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane ɗa an danganta albarkar shi gargada wannan hadisi Abu Dawud da Abu Dawud sai yin hadisi to haka layya haka duk wani yanka da za ka yi to ka san cewa wannan ibada ne to haka da zai zan kana da wata buƙata a wurin Allah sai ka jira da sai ka yanka to ka yanka dan ya kai wannan yanka dan Allah wurin ya kace neman biyan buƙata a wurin Allah wannan addinin musulunci ne shari'a ta tabbatar da shi sai na ina yayin sai ana ga Allah a jahiliya na yi alƙawari tsakanin da Allah zan tsira kuma zan yi zan yanka shi a wuri ka ba yanzu Allah yake a yayin babu wani yankan aljani da ake yake eh babu yankan magiza da ake yi duk wata shirka ta jahiliya babu eh yanzu Allah yake ka je ka fita alƙawarin ka sai da haka idan buƙata ta kammini ina da buƙatar aurin Allah babu laifi in sai wata dabba ko wani abu in kira sunan Allah bismillahi wallahi akbar in yanka na da nan ayi sadaka ko a ci a gida na ya zama matsayin kyauta sannan sai ainihin in roƙi Allah in yi tawassuli ya Allah na ɗaukakin sarki buƙata ka za da nake da ita a wurinka ka biya mini saboda wannan yanka da ni amma kada sharaɗi ya shigo a ce sai an samu baƙin rago sai an samu mai harar barke sai an samu baƙar kaza sai an samu kaza mai nutsu-nutsu sai an samu kaza a'a abin da ya sauka a yanka ba a son ka kafa sharaɗi in ka kafa sharaɗi to kawo Allah ƙarya yana an gane wannan da ke ko wannan ke sannan ya shari sana duk gaba ɗaya da rayuwa ta da mutuwa ta da wanka da mutu duk gaba ɗaya ga Allah ne shi kaɗai ko da abokin tarayya a ciki idan haka Allah ma a ce ka ga shirka za ta iya shigo duk yayin da ka tashi sallah bari in yi kaza don ku gani yaba shirka ta shigo bari in yi kaza don ku gani ku ji haushi shirka ta shigo kai kawai don Allah dan haka imamu Bukhari yana cikin tarihin shi yace ni da mai yabo na da mai zagi da duk ɗaya ne in nayi ka ga ya burge ka ka yabe ni yace oho ba na ban yi dan ka yabe ni in nayi ya ɓata maka rai ka zage ni oho ban dame ka ba ban damu ba dan da na ban yi dan ka zage ni ba ban yi dan na ka haiti ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ka'ida ita ce duk abin da ka san za ka yi shi dan Allah duk abin da ka san za ka yi shi dan Allah kai ka manta da kowa kawai wa tabattal ilaihi tabtila kana tunanin ka ga Allah subhanaka wa bihamdika alki da godiya sun tabbata gare ka wa bi zalika umirtu da haka ni aka umarce ni wa ana awwalul muslimin ni ne ainihin farkon musulmi ni ne musulmi na farko da zalika shi ya ce ita san da wannan kalma wa ana awwalul muslimin ne ne ce wa lallai kan haka Thank you.